السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدمك سابا أتي قبل كراتم من التفسير أولا مسلاتين أمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي ورافين البسا anan cikin birnin Bauchi, Najeriya, a yau 22 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447, wanda ya yi daidai da 10 ko 11 ga watan Maris, 11 ga watan Maris a Gregorian calendar miladiyar Annabi Isa ibn Maryama alayhi assalam a Bethlehem, idan lissafin ya inganta tana da shekara 2026. Idan ba manta ba, muna nan cikin suratul Qalam ko suratul Nun, wanda a darasinmu na jiya mun karanta waɗansu ayoyi da suke bayanin miyagun sifofi na waɗanda ba su yi imani da Allah ba, na waɗanda ba su yadda da manzon Allah ba, na waɗanda ba su yadda da addinin Allah ba, na waɗanda ba su amince da shari'ar Allah ba, su ne kafirai da mushrikai da waɗansu lalatattun musulmi da sun ka siffatu ko siffatu da waɗannan sifofi, ko da kuwa guda ɗaya ne daga cikinsu. Tunda an ambata mana sifofi guda 10 waɗanda suke ba su da kyau. Sifa ta farko halafin, bi ma'ana mai yawan rantsuwa a kan ƙarya. Sifa ta biyu mahin, wulaƙantacce, wanda baya girmama kansa, baya martaba kansa. Sifa ta uku hammadin, bi ma'ana mai yawan cin fuska, wanda yake in an koma gefe ma ya yi tsegumi abu ne mai sauƙi. Sifa ta huɗu maka'in, bi namimin, mai yawan tafiya da annamimanci, ɗan haɗa waje. Sannan sifa ta ainihin biyar manna'il lil khairi, mai yawan hana alheri. Kun ga wannan marwaci kenan, duk wanda yake rowa ya hana haƙƙin Allah, ya hana abin da yake na sadaka, ko ya hana kyauta bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya, to shi ma an sifanta shi an jero shi a wannan layi. Sifa ta gaba mu'tadin mai ƙetare iyaka, idan halal ne ma sai ya ƙure maleji domin a ce ya isa, saboda alfahari da takama. Asimin mai saƙon Allah, saboda Allah ta'ala ya ba shi fawa, ko Allah ya ba shi lafiya, ko Allah ya ba shi ɗaukaka, ko kuma saboda Allah ya ba shi kuli. Sannan utullin, duk abin da ya zo masa ci yake yi, shi ya sa ba mamaki a samu yana da tumbin haramu, ko yana da ƙiban haramu. Sannan kuma ga wulaƙanta mutane da girman kai. Zalimin, mutumin banza, wannan ita ce sifa ta goma. Idan mun fassara mahinin dinnan, sifa ce mai cin gashin kanta. Kuma idan kun duba za ku ga duk waɗannan sunaye sun zo ne ala siyagil mubalaga, a siga na mubalaga. Shi yasa da farko aka ce halal, fa'alin, mahin, fa'il. Sannan kuma hammazin, fa'alin, masha'in, fa'alin, manna'in, fa'alin, mu'tadin. Nan ne aka samu wato mufta'il, tunda ya zo a wazanin mufta'il. Amma kuma shi ma wani siga ne na daban. Asim, fa'il, utullin, fa'ullin, zalim, kaga fa'il. Duk waɗannan in ka duba za ga sun zo asiyagul mubalaga, saboda gwada balaga na ainihin Alkur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce an kana za malin wa banin, saboda Allah ya bada ɗaya daga cikinsu ko wanda ya haɗa waɗannan sifofi, wato dukiya mai yawa, ko kuma ‘ya’ya masu yawa, ko ma dukiya da ‘ya’ya duka. Shine abin da muka manta ba mu ambata ba, wato kowane guda ɗaya kana iya haɗa masa an kana za malin wa bane. Misali, an kana alhallahu za malin wa bane, aw an kana mahinun za malin wa bane. Saboda haka za ka yi ta tafiya. An kana hammazun za malin wa balin, ko an kana masha'un binamimin za malin wa balin. In ka juya kamar yadda shi rufu'a zai zamo ismu kana, za malin wa balin shi kuma kabaru kana. Saboda anan ismu kana mazo, saboda mai, saboda an ambata a cikin sifofi guda goma. Ina fatan an fahimta. To za mu samu ƙarin bayani. Duk wanda Allah ya baki dukiya ya yi shegantaka, ko wanda Allah ya bashi ainihin ‘ya’ya ya yi gadara ya saba ma Allah, yadda makomansa za ta kasance a duniya kafin a je lahira. Ayoyin da za mu karanta nan gaba kenan. Idza tutla alaihi ayatuna, ko in an karanta masa ayoyinmu, qala asatirul awwalin, ya ce ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne. Allah ta'ala ya ce sanasimuhu alal qurtum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين.
Na'am, sanasimuhu alal qurtum. Lalle mai waɗannan sifofi da muka ambata guda goma ko guda tara, Allah ta'ala ya ce da sannu za mu yi masa alama a bisa ƙaton hancinsa. Shi ne alkurtum. Asalin alkurtum wato hanci ne na giwa. Hancin giwa kuma kusan ya fi hancin kowace dabba girma a duniya, a zahirance wanda muke gani. Yasa ake kiran hancin giwa alkurtum. Ana Allah ta'ala ya siffata hancin da alkurtum domin saboda ƙasƙantar da mai wannan sifa. Saboda haka hancinsa ya zamo kamar na dabba ce, don an wulaƙanta ko an ƙeƙeta ko an masa mummunan alama. Wannan ba matsala ba ne, tunda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne sanasimuhu alal qurtum, da sannu za mu yi masa alama a bisa ƙaton hancinsa. Ya'ani nusawwidu wajhahu yawmal qiyama, wasu malamai suka ce abinda ake nufi za mu bakanta fuskansa ranar tashin alqiyama. Wa afara anil wajhi bil qurtum fa yusawwidu wajhahu bin nari qabla dukhuliha, saboda haka tun kafin ya shiga gidan wuta za a yi masa mummunan alama. wanda idan kowa ya ganki zai gane cewa wannan yayi aikin barna kuma dan gidan wuta ne, kamar yadda muka karanta a cikin suratu Ali Imran, ranan da Allah tabaraka wa ta'ala yace tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh wa ammal ladina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wa ammal ladina tabyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah saboda ka fayakunu alaihi aw ala anfihi alama saboda ka za a yi masa babban alama a bisa hancinsa domin a gwada cewa wannan mutumin banza ne. Saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya baki dukiya ya saba ma Allah ya dauki ɗaya daga cikin sifofin da muka ambata ko ma ya hada duka ko Allah ya baki aya masu fada aje shi ma ya ketare iyaka yayi abin da ya ga dama ya saba ma Allah ko kuma Allah ta'ala ya baki ainihin matsayi duk wani zaka samu yana da matsayi amma bai da kudi sannan kuma bai da aya shi ma ya saba ma Allah yayi abin da ya ga dama to haka zaka yi tafassarawa. Duk wanda Allah ya baki wata ni'ima ta duniya bai yi amfani da ita a hanyar da ta dace ba yayi abin da ya ga dama ya saba ma Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala sai ya kunyata shi a nan duniya sannan kuma azaban da zai samu a lahira azaba ce wanda take mumuna. Yasa Allah ta'ala yake to ga misali na bari a buga misalin masu dukiya yace inna balawnahum lalle hakika mu mun jarrabi mutanen Makka kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi waɗansu masu gona ko masu lambu wanda suka gada daga ainihin mahaifinsu ikfa'aqsamu yayin da suka yi rantsuwa la yasrimunnaha musbihin cewa za su girbe ainihin wannan gonan da asuban fari ba tare da miskinai sun sani ba. Dama an ce wannan bawan Allah ya kasance yana da babbar gona a kusa da Sana'a na Yemen. Waɗansu malaman tafsiri abinda suka ambata kenan a dab da birnin Sana'a, waɗansu ma sun ce tsakanin gonan da birnin Sana'a a wancan lokaci bai wuce farsaki goma ba. Babbar gona ce amma ba talakan da bai san wannan gona ba saboda kirkin mai gonar duk shekara idan ya yi noma zai yi girbe yakan sa a sanar cewa ranar kaza za a yi girbi a gona kaza saboda yana ɗiban ma'aikata masu yawa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki dukiya mai yawa. To don haka talakawa za su taru da duk wanda yake bukata idan an zo ana girbin nan tun da daman aikin gayyen mutane kun san za a rinka yi da sauri ne ana sauri ana sauri. To duk wanda ba a tara waje ɗaya ba ko kuma wanda ya fita ya fada a gefe yakan ce kar ku ɗauko ku bar ma talakawa wannan. Saboda haka talakawa za su zo suna billahi layi har sai an kammala gonan nan kakaf gaba daya, tunda a lokacin ba maganan zakka ake yi ba saboda shi bai zo a zamanin zakka irin namu tsarin ba ya zo ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya sama aka buga misali da shi a cikin Alkur'ani duk abin da ya koma gefe ya fita daga cikin taru to wannan ya riga ya bada talakawa su dauka. Kuma kamar yadda masu kissoshi suke bayani akan wayi gari wani yakan samu kaya mai yawa daga amfanin wannan gona kuma a lokacin babu cuwa-cuwa da yawa babu danniya da yawa mutum idan ya tara abinsa zai ajiye alama. Misali a ce mutum ya tara sai ya dauki hulansa ya ajiye a wajen, wata mata za ta dauki gelanta ta ajiye a wajen, sannan an je gaba za su dauki wani abu su ajiye a wajen saboda kokarin mutanen wancan zamani yana da wahala mutum ya zo ya dauki abin da ba nasa bane, yana da wahala. To kai kai la'akari da wannan da kuma zamanin mu na yanzu, yanzu a ce ana taro ne mutum bayan ya tara ya ajiye hulansa, da ya je gaba ya ajiye rawaninsa a kai, da ya je gaba ya rasa abin da zai ajiye, sai ya ajiye wayansa, da ya je gaba sai ya cire agogonsa, sai ya ajiye. Kana ganin in ya dawo zai samu waɗannan abubuwa? To wannan yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i. Sai mai ta'addu'i Allah ba zai karba ba. Wallahi ba laifin shugabanni ne su kalansu ba, mu ma da namu. Tunda yanzu za ka samu mutumin da yake talakan talakeke, ko an sa shi a makarantar boko ya zama kwamare ƙarfi da yaji, saboda yana ƙoƙarin fafutuka na ƙarƙo ainihin haƙƙi na waɗanda yake ganin an danne. To ba a baki matsayi ba ne, in aka baki matsayi to wannan sai ya fi ma waɗanda ake ganin kamar za su yi shirme ɓarna. Domin saboda in ya gudu ya bar iyayensa da kawunayensa da gwaggwanayensa, ciwon yunwa shi zai kashe su, da ainihin talauci da fatara shi zai kashe su, da sauro da ainihin kuɗin cizo shi zai kashe su. Shi kuma yana can, yana Abuja ko yana Victoria Island, ba ruwansa da su. Amma da farko ya wayi gari cikin ƴan gwagwarmaya, saboda ba don Allah yake yi ba. A ke shi ma bai kamfata ba ne, ba a sa shi a cikin tandun mai ɗin ba ne. Da aka sa shi a cikin tandun mai, shi kenan sai ya bi tsutsa, aka neme shi aka rasa. Saboda haka ba laifin shugabanni ne su kalansu ba. A wancan lokaci mutum zai ajiye abu da zai ruɓe, dunda zai ruɓe, duk wanda zai zo zai tsallake abin ba zai ɗauka ba, ba ruwansa. Ya sa ma wajen ciki a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake masa tambaya dangane da abin da ya shafi raƙumi a ainihin daji, sai ce ina ruwanka? Raƙumi yana iya gane gida, ka kyale shi. In ka ga raƙumi ya ɓata, ka kyale shi, ba ruwanka da shi. Da ya tambayi irin akuya, sai manzo Allah ya ce a'a, ya ce akuya in ka gani a cikin gungurumin daji, ya ce wannan ka kama. Saboda in ma ka barta, ko naka ne ko na kyarkete. Saboda me? Saboda akuya ko tunkiya, su waɗannan suna da shirme, za su iya shiga waje mafi hatsari, dabbobin daji su ɗauke su gaba ɗaya. Amma duk da haka aka ce idan ka ɗauko wannan, to ka zo ka yi tarifi na shekara guda, kana yekuwa, kana sanarwa. Bayan shekara guda idan mai abin bai zo ba, wato ba a samu mai abin ba, to wannan kai kana iya amfani da abin. Amma ran da duk ya dira za ka biya shi, ko ka yi sadaka da abin, ran da duk ya dira ka yi masa ƙarin bayani, ko kuma wato ka ainihin ci gaba da ajiye wannan abin, yana hayayyafa, kana amfani da wani ɓangare, kana tara wani ɓangare, kana jiran duk wanda ya zo za ka ɗauka ka bashi. In abu ya gagara to ka ɗauka ka ba da misali, kamar a ce masallaci ko kuma wani inda za a yi aikin addini, shi kenan. Saboda haka wannan bawan Allah yana tara mutane da yawa waɗanda suke talakawa, ya ce wannan shi ne rabonsu, abinda aka tara masa wannan kuma shi ne rabonsa. Sai Allah ya bashi arziki mai yawa, kuma ya sanya albarka a ciki. Kowane talaka yana masa addu'a ta fatan alheri, saboda a wajen Allah yana da matsayi na musamman. Kun ga wannan shi yake gwada rowa ba ta da kyau, rowa mummunan ɗabi'a ce, rowa ba ta haɗuwa da imani a cikin zuciyar mutum guda, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata. Akwai wani bawan Allah wata rana yana tafiya a cikin ainihin daji ko akan hanya haka, wanda yake shi kadai ne, sai hadiri ya gangamo gaba ɗaya, ya ga wannan hadiri da shi yana tafiya, ko ga jimare tana tafiya wato da ruwa a ciki. Sai ya je ana cewa ma wannan gajimare ya je gonan wane ya zubar da ruwa, kada ya kuskura ya zubar da ruwan nan, sai ya je daidai gonan wane sannan zai zubar da wannan ruwa. Sai wannan mutumin ya ce abin ya bashi mamaki, shi ne ya yi ta tafiya, amma da yake tafiyansa da tafiyan gajimare ko wannan hadiri ba za su zama ɗaya ba. Mu ne a nan ƙasa muke ganin ruwa kamar ba gudu yake yi ba, yana saiɓi ne, alhali a can sama gudu yake yi sosai. Saboda haka kafin ya isa wajen, ya je ya samu mutane suna ta gyaran gonakansu, shi ne yana tambaya ina ne wane, wane ne wane, aka yi ta gwada masa, ka je can waje kaza, ka je ɓangare kaza, har yadda ya samu mutumin yana gyaran gonansa, kun ga an riga an yi ruwa an ɗauke waje ya riga ya sha, har masu gonakai sun samu daman yadda za su ɗan gyara saboda shuka. Saboda haka da yadda ya same shi ya ce, kai ne wane? Ya ce, ni ne wane. Ya ce, to ni baƙo ne, amma da Allah ina so in tambaye ka, wannan gonan taka ce ce gonarsa ce? To ka bani labari mana, menene kake yi a wannan gona? Akwai waɗansu abubuwan da kake yi na musamman ne wanda ba kasafai mutane suke yi ba? Ya ce, shi yana ganin babu wani abin da yake yi. Ya ce, a'a, ka sake tunani. Ya ce, me yasa kake matsa mini cewa in baka bayanin menene nake yi? Ai, ina ganin babu bukata in maka bayanin menene nake yi. Ya ce, a'a, ni ma ina da wani labari ne na musamman, in ka bani labari ni kuma zan baka labari. Ka san idan ka iya tsokano labari, to ka san inda za ka tsokano. Saboda haka ya ce, a to ni dai a tunanina, abin da na yi tunani shi ne duk lokacin da na zo na yi noma a wannan gona, ina kasawa gidaje kamar haka: kashi ɗaya ina ba da miskinai talakawa, kashi ɗaya ina mayarwa a cikin gonan, kashi ɗaya ina ajiyewa wa iyalaina. Ya ce, ni dai abin da na sani abin da nake yi kenan. Kuma duk masu gonakai da suke noma a nan, ina ganin babu wanda yake yi irin nawa. Amma ni ina kasawa daidai wa daida, kashi ɗaya in dawo da shi gona, kashi ɗaya in bari ma iyalaina, kashi ɗaya sannan in ba da sadaka wa bayin Allah. To kun ga wannan shi baya ma duba iyalansa guda nawa ne, yaya ne wato gwargwadon yadda suke bukata, shi dai kawai ya yanka a haka. Ya ce, kuma duk shekara abin da nake yi kenan, ina gudanar da rayuwata lafiya ƙalau. Amma sai bana muka samu ainihin rashin ruwa, muka shiga matsala, shine Allah ya kawo mana wannan ruwa ɗin. Dalilin da ya sa kenan kaga kusan kowa ya fito yana gyaran gonansa, sannan kuma ana ta fata ruwan ya ɗore ba tare da ya yanke ko an samu matsala ba. Ya ce, to madalla, ni ko barin fada maka. Ya ce, tsakani da Allah tun daga nisan duniya, lokacin da hadirin nan ya gangamo yana ta tafiya, ni na ji an fada, ban san waye fada ba. Amma ka san daga jin wannan labari, kai ka san cewa wanda ya fada ɗin nan ba kan wallafa ba ne. Saboda haka na ji ana fada a cikin wannan girgije ko wannan gajimare cewa, ku je waje kaza, kada ku kuskura ku zubar da wannan ruwan sai a gonan wani. Abin da aka fada kenan, amma ba fadi dalili ba. Shi yasa na yi tabi ina bincike, kuma wanin nan da aka fada, haka aka ce mini, kai ne mai wannan suna. Saboda haka ni abin da na ji kenan an fada. Ya ce, a to alhamdulillah, tun da dai Allah ta'ala ya bamu ruwa. Ya ce, ni ban yi tsammanin matsayina ya kai haka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Mu rufa ma'ainihin juna asiri, mu yi taimako daidai gwargwadon taimakon da za mu yi. To da farko dai wannan abin da ya je ana fada, ba wanda ya sai ce aljani ne yake fada. Aljani ya isa ya bada umarni wa mala'iku waɗanda suke kula da girgije ko suke kula da ainihin hadiri, bai isa ba. Sai dai a ce mala'ika shi yake bada umarni wa mala'iku a bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi yake gwada cewa ake girgijen nan halitta ce daga cikin halittun Allah, sannan tana tafiya da ikon Allah, da izinin Allah, sannan tana tafiya da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa har ma ake bada umarni a ƙarƙashin jagora wanda yake shi ma mala'ika ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya yarda da wannan bawan Allah, shi yasa ya ainihin ambace shi a cikin, ko yasa aka ambace shi a cikin wannan girgije. Sannan kuma daɗin daɗawa malamai sun yi bayanin cewa dalilin da yasa wannan ya samu martaba, saboda abin da yake bayarwa. Duk abin da Allah ya baka, ya hore maka, ka ɗauka ka bayar, komai ƙanƙantan wannan abin. Kar ka damu cewa wai sai ka ba da abu mai yawa, a'a, ɗan kaɗan ɗin da Allah ya baka, ka ɗauka ka bayar. A masallaci za a zo ana neman taimako, mai naira goma, mai naira 20, mai naira 50 zai ɗauka ya bayar. Allah ya san gaskiyanka, idan karfin tattalin arzikinka kenan babu matsala, amma kana da 100,000 ka dauki akirin ka bayar, an je wani masallaci ka dauki 10 ka bayar, an je wani waje ana neman taimako ka bada 100 da kyar naira 100 fa, alhali kana make da 100,000, sai Allah ya hada ka da fitinannun mata su kwashe wannan kulin, ko fitinannun yaya su kwashe wannan kulin, ko Allah ya hada ka da barayi wanda za su kwashe kulin su barka hannu rabbana, ko ka roki Allah ba zai saurare ka ba. To don haka wannan wani misali ne daban. To wannan bayin Allah ko wannan bawan Allah abinda ya kasance yana yi, sai duk shekara Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baki amfanin gona mai yawa, sai ya kira talakawa, baya jin wani abu a cikin zuciyarsa. Amma akramaka Allah, ka san fa a yanzu zaka samu wanda yake da miliyan nawa ne mafi karancin zakka, kudin zakka miliyan 19, ko da yake kun san akwai malaman da suke cewa yanzu ya kamata a koma kan azurfa, kuma yana da kyau jama'atu Nasrul Islam su tattauna akan wannan ishu, don akwai malaman da ba su sani ba, ana karantawa ne a cikin littafan fiqihu amma kuma ba a la'akari da shi, amma yana nan a cikin littafan fiqihu, ana kiyasi da zinare ne ko da azurfa. Sai yanzu zinaren ya kai wani munzali wanda yake ya ketare azurfan, alhali da bambancin su kadan ne haka suke tafiya, kaman a ce riyal din Saudiya ne, yadda yake shekaru 5 ko shekaru 10 in ka je gobe ma haka zaka same shi, banda nairan Najeriya saboda tsabar lalacewar kudin Najeriya. Amma waɗansu kuɗaɗe yadda suke tsaye haka suke tsaye. To yanzu sai ana samun bambanci tsakanin ainihin zinare da azurfa. In ka yi lissafi da zinare, mafi ƙarancin wato dukiyar nisabi, farkon nisabi wajen miliyan 19 da wani abu ne, yana kyauta zaton haka ne. To amma in ka ɗauki azurfa ka yi lissafi da shi, to ba zai kai naira miliyan 5 ba. Kaga akwai bambanci. To yana da kyau sai an yi orientation ko an yi workshop, an fahimtar da mutane, su waɗanda suke da ilimin fiqihun su samu daman yadda za su bunƙasa su kumbura, ba su rinka tsukewa waje ɗaya ba, yadda za su yi istinbati kowa ya fahimta. Wannan aiki ne na jama'atu Nasrul Islam, saboda muna tare da shugabannin shi, yasa na faɗa na dala jaddadawa. Na'am. Don haka alarama mutumin da yake da miliyan 40 ko miliyan 80, idan aka kasa gida 40, tunda dama ana kasa ki divided by 40 ne a ɗauki 1/40 shine zakka, mai miliyan 80 ya shekara guda zai ba da zakka miliyan nawa ne? Miliyan 2 ko? To sai ya zo yi lissafi sai ya fitar da miliyan 2. Yanzu ya ɗauki miliyan 2 nan ya baka kai kaɗai alaramma, ka more wannan kuɗin ka ja sallah ƙyaƙyam, ka kuma rufe ƙofa kirif, ka yi komai da komai, sai ya hana, sai ya ji wani abu a zuciyansa, saboda in ya ɗauki miliyan 2 nan ya baka, wato za ka yi walwala, musamman ma ya ga ya ɗauki miliyan 2 ya baka, kawai sai ya ga a zo ana jiran liman, ina liman? A ce ai liman bai iso ba, can sai ya ga kifi da sabon kimko ya zo ya yi fakin a gefe, sannan ya zo ya ce a daidaita zahuri ta dilu, sai ya zo kan wanda ya bada zakkan ya ce Alhaji kalan gyara ƙafanka don Allah. To wannan sai ya ji wani abu a zuciyarsa, ya ce okay, wato miliyan 2 ne, to ba zan sake baki miliyan 2 nan ba, ba kuma shi kadai ba, ni na san yadda zan yi. Miliyan 2 nan sai ya katancana ta, sai ya raba ta divided by 40. In an raba miliyan 2 gida 40 nawa ne? Ina alaran malukuman? Nawa nawa za a samu? To 2,200 ko 3,000 ba ma sai kai ba. Saboda tsaban mugunta,
billahi allazi la ilaha illa huwa, akwai masu kulin da Allah ya ba su kule, ba za su iya daukawa a dunkule su bada ainihin bawan Allah ba. To idan ba ku yi haka ba, Allah yana ganin ku. In kun yi keta, kun yi mugunta, Allah yana ganin ku. Shi da ya ba ku, in ya ga dama sai ya tsiyaka ku. Dama Allah ne ya baka, ba dabaran ka bane, ba gada kai a wajen iyayen ka ba, ba gada kai ba, laysa bi kabirin an kabirin, ba gada kai ba. Haka Allah ta'ala ya ga dama ya dauko ka ya baka. Saboda haka akwai wanda ya cancanta, ka dunkula mai kauri ka dauka ka baki, ka dunkula ka baki. Amma in ka tsaya kana jin haushi, kai da kake da miliyan 80, don ka dauki miliyan 2 ka ba da limamin anguwanku, haushi kake ji? Don ya haukin ko har kana rafkanuwa a cikin sallah saboda tsaban jin haushi? Ko kuma idan ya rufe kofa, to in ya rufe kofa ina ruwanka? Ka bari ran da yazo neman taimakonka saboda ya rufe kofa yayi mata hulu, ka ce wa yake ka kara, ni ban baka zakka don kai kari ba. Ya kamata wato ka kara jari ne, ko ka kara noma, ko wani abu makamancin wannan. Saboda duk wanda aka baki zakka idan yayi kuskure, yayi abin da ba daidai ba, yana da kyau a nusar da shi. Saboda za a baka zakka ne ba domin kai almubazzaranci ba, za a baka zakka ne saboda kai ma ka tada koma danka. Idan ka tada koma danka, in aka yi dace zuwa wata shekara, kai ma za ka wayi gari a cikin masu bayarwa. Ko baka bada zakka ba, za ka bada sadaka, za ka yi alheri. Domin mafiya yawa in ka ga mutane ba sa kyauta, ba sa alheri, ko ba sa ainihin sadaka, ai talauci ne. Idan da suna da ki za su yi, amma saboda ba sa da ki, shi yasa ba za su yi ba. In aka bada zakka mai kauri ga ɗaya daga cikinsu yana da hankali, to zai yi tattalin wannan. Saboda haka za a samu ragowar maroƙa ga ainihin masu hali, ko waɗanda suke da kuɗi za su rage masu yawan roƙonsu, saboda yadda suke baza zakkan ana amfana da ita. To mushkilan da aka samu, wannan bawan Allah ya gama rayuwarsa yana yin haka, ashe duk abin da yake ƴaƴansa haushi suke ji, ƴaƴansa haushi suke ji. Mai yiwuwa an ka bincika sai ka samu ma, mai yiwuwa kafin ya haifi ƴaƴan ya mallaki gonan, babu wani daga cikin ɗansa wanda ya sanya aka mallaki gonan. Wala ala hannunka mai sanda ne ga masu dukiya, duk wanda yake da dukiya inda ya shekaru sun nausa masa, yana da ƴaƴa masu wayo, to fa in zai yi gagarumin abu, to za su yi ƙoƙarin hanawa. Haushi suke ji, suna Allah Allah ya mutu domin su gada. Wannan ɗabi'a ce ta mafiya yawan waɗanda suke da hali da ƴaƴayensu. To ga wannan bawan Allah, ƴaƴansa haushi suke ji, shi yasa yana mutuwa. Da suka mallaki gonan suka ce a'a, a bar gonan a dunkule, ba za a raba ba. Kuma tunda baba ya mutu ya bar duniya, to za mu yi maganin talakawa da miskinan nan. Saboda abin da ya faru gaskiya ne, shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari cikin Qur'ani. Kuma ya ce wa Quraishawan Makka, ya ce ga misali kusa da kusan nan Yemen ne, nan kuma Makka da Madina, abin ba nesa da ku yake ba. Ku ɗauki darasi daga waɗannan mutane, abin da ya faru gare su. Saboda haka duk wani mai hali ko mai dukiya, to shi ma ya ɗauki darasi daga wannan kissa. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce inna balawnahu, lalle mu mun jarrabe su, kama balauna ashabal janna, kamar yadda muka jarrabi masu gonan nan, iz aqsamu, lokacin da suka yi rantsuwa, la yasrimunnaha musbihin, lalle za su girbe ta da ainihin sanyin safe ko da asusuba. Wala yastasnun,
wala yastasnun.
To me ya faru?
Tafa alayya ta'ifun
wala yastasnun, amma ba sa tokacewa. Mai yiwuwa sun yi rantsuwa tunda an ce iz aqsamu, saboda alqasamu rantsuwa ne, alhalfu rantsuwa ne, alyaminu rantsuwa ne, kuma dukansu Qur'ani ya ambata. Iz aqsamu yayin da suka rantse la yasrimun laha musbihin, lalle za su girbe da asusuban fari kafin kowa ya tashi daga bacci sun gama komai. Wala yastasnun, amma ba su yi tokaciya ba, ba su ce insha Allah ba. To mu aje wannan matsala. Wasu malamai suna fassarawa wala yastasnun, ba su tokace suka ce za su ba da rabon talakawa ba, kamar yadda ubansu ya saba yana bayarwa. Sun ce ba za su bayar ba. Me zai faru? Fatafa alaiha ta'ifun min rabbika, sai mai dawafi, mai kewayawa, ya kewaya daga wajen ubangijinka, wahum na'imuna, alhali suna shirga bacci kafin lokacin zuwan gonan. Kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ta halittar sai ce zagaye wannan gona ki gama da ita. Shine fatafa alaiha ta'ifun, wannan akwai jinas, jinas ishtiqa, saboda tafa ya tufu tawafan, kamar yadda aka ce ta'if, ta'ifuna, tawafuna, jinas ishtiqaqin, akwai jinas tam, akwai jinas naqib. Wafafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, ubangiji yace kawai maka tura wata runduna. Wani mai kewayawa ko wata mai kewayawa daga cikin halittun Allah aka ce ta kewaya, wa hum na'imun, suna bacci. To da ta kewaya me ya faru?
Wa asbahat kasarin,
na'am,
wa tanadaw musbihin,
na'am,
alighdu ala harsikum in kuntum salihin.
Fa asbahat kasarin, sai ta wayi gari kamar ainihin gonan da aka girbe. Bayan an girbe ana tsammanin damana za ta sauko, aka zo aka tattara sauran karmami aka kona. Yaya gona take kasancewa? Shine kasarim, aikal masrum, kamar wanda aka giggirbe bayan an girbe aka ainihin kona. Dun wadan suna fassara kasarim suna ce kal aswad, kamar gonan da take bakakirin wuta ta bi kanta. Haka Allah tabaraka ta'ala ya mayar da gonanka kaf gaba daya saboda mugun niyyarsu. Tunda sun riga sun yi kuduri cewa za su hana talakawa, kun gani mintoci ko awoyi kaɗan ne suna ta kirga bacci. Allah tabaraka ta'ala ya ce ikon mu ya bi, kuma ikon Allah ya bi. Fa asbahat kasarif, ta wayi gari kamar ainihin wanda aka kona, ana jira ruwan sama ya sauka a sake sabon shuka. Saboda haka fatanadaw musbihin, su kuma sai suka tashi dab asuba. Fatanadaw, aina da ba'dhum ba'dha, tashin su ya kira saki, suka yi ta tashin saki. Wannan ya gwada waɗansu daga cikin su kamar bacci ya ɗauke su ko sun manta. Suka ce mu tattaru mu je, da yaushe musbihina, wal halu hadhihi annahum musbihuna, wato sun yi haka ne a lokacin da suke wayewan gari. Ya gwada ma da alaman makara, sun makara ba asalin lokacin da suka ambata ba. Saboda fatana da musbihin, suka ce anittu ala harsikum, tun daga cikin gari su ba san abin da ya faru ba. Daman dare dai Allah kan yi hukuncinsa. Cikin kiftawa, idza arada amran an yakuna fa yaqulu lahu madha kun fakana aw fayakun, kasance kawai sai ya kasance. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi zartar da wani al'amari, ana ce masa kun fa yakun, kawai sai ya kasance. Saboda haka suka ce anigdu ala harsikum, a wata kira'a anigdu ala harsikum, anigdu yadda malaya karanta mana, a wata kira'a anigdu ala harsikum. Me yasa aka ce anu? Saboda ugdu za su tafi gaba daya. Akwai wani ilimi na musamman a cikin larabci, kalmomi in suka halu ana mayar da su haka. Amma yadda karanta mana a nan, kira'a mutawatira anigdu, kira'a mutawatira aidan anugdu, wato ugdu ala harfikum in kuntum farimin, ku yi sammako fa, ku yi sammako bisa kayan amfanin gonanku. In kuntum sadiqin aw sarimin, idan kun kasance masu girbewa. Inda kuna son ku girbe, ku hana talakawa, to maza maza fa ku je, mu kama hanya mu tafi a yanzu. mu yi maza-maza mu je
abinda suka faɗa kenan. To me ya faru? Fantalaku, Ubangiji Ta'ala ya ce, sai suka kama hanya, suka kama hanya suka tafi, shi ne fantalaku, saboda takaita komai. Fan talaku shi ne sun kama hanya sun tafi, idan aka ce izan talaka fulano, fulano wane ya kama hanya ya fara kaza, kamar mutumin da zai tafiya yake ne ya shiga mota har ya bar gari, ya ce in talaka ya riga ya yi gaba, shi ne fan talaku. So kama hanya suka tafi, wa hum yatakafatun, suna taɗe a ɓoye a tsakaninsu, shi ne yatakafatuna, suna ce yau kan za mu yi maganin talakawa, yau kan ba mai samun komai, kaga suna ta gadara, suna gwada ma iko gonan da ba nasu ba a zamanin baba, ai talakawan nan sun yi walwala, ai kaza da kaza da kaza da kaza. To kai idan ka ga mahaifinka yana taimakon waɗansu bayin Allah har kaman gadara suke suna walwala, to wallahi baka sani ba, mai yiwa albarkacin su mahaifinka yake ce. Idan ya bar duniya ka kasa aiwatar da wannan, ka ce za ka yi musu mugunta, to shikenan sai Allah ya barka da dabaranka. Kuma in ba ka yi sa'a ba ko ka waiwayo ka gane kuskurenka, shikenan ina alamari ya zama it's too late, a riga an makara. Saboda haka fantalaku, so kama hanya suka tafi, wa hum yatakhafatun, suna taɗe a ɓoye a tsakaninsu. Me suke faɗa? Daga cikin abubuwan da suke faɗa suna ce Allah ya kula nahal yawma alaikum miskin, suka ce a yau ba miskinin da zai shigo wajenku, tunda za mu girbe kakaf gaba ɗaya kafin gari ya waye, saboda haka ba miskinin ma da zai sani, ba wanda zai shigo balle ya samu wani abu, maganin su kenan. Shi ne Allah ya kula nahal yawma alaikum miskin, a nan akwai jumla itiradiyya allati wato farraqat baina alfi'li walfa'il. Allah ya kulan nahal yawma, aka kawo maf'uli da zarfi a waje guda, alaikum da jar wa majrur, sannan aka ce miskinun, sannan aka kawo miskini a ƙarshe, shine kuma fa'il. Me yasa? Saboda ainihin a samu tanasubi na ainihin alfawasil. Alfawasil shi ne a wakil aya, ƙarshen ayoyi. Kusan ba mu cika bayani a kan wannan ba, amma shi ma akwai malaman da suka rubuta littattafai na musamman a kan yadda ayoyi suke ƙarewa da saja'i. Za su ce a saja'un murasa, wannan saja'i ne, tunda a can baya an ce fatana da musbihina aniddu ala harsikum in kuntum sarimina fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskinun, nunun ne yayi kama da wadanta, amma shi yazo da rufu'a, saboda shine fa'il. Alla yadkhulanna miskinun al yawma alaykum, saboda wani miskini ko daya sai za ma yazo nakira. Shine abinda yake faɗa indefinite article, ya zo na kira domin ya gwada kowane irin miskini ne, komai tsananin da yake ciki da wahala, yau mun yi maganinsa. Shine Allah ya kula nahal yawma alaikum miskin wa gadaw ala hardin
qadirin.
Na'am.
Falamma ra'awha qalu
Na'am. To sai Ubangiji Ta'ala ya ci gaba da bamu labari, saboda wannan labari ne kai da yake bamu, yana daga cikin kisasul Qur'an. Wa gadaw ala hardin qadirin, malaman tafsiri suka ce wannan sadara wato bata da dadi. Ana cikin ba da labarin ne sai Allah Ta'ala ya ambaci mummunan halinsu, mummunan ɗabi'an da suka ɗauka ta rowa da ƙyashi. Don ba wai rowan ne kaɗai ba, akwai ƙyashi, bayan ƙyashi akwai me? akwai mugunta. To guda uku nan idan suka hadu me za a kira su? Haɗari kenan. Abinda za a kira su kenan. Eh, ke yasa Allah Ta'ala ya ce wa gadau ala harzin qadirin. Wa gadau suka wayi gari suka tsunduma kansu don abinda yake nufi kenan. In aka ce gada fulanu wane ya kwana ko ya wayi gari kaza. Wa gada fulanun wa fulanu su wane sun kwana suna kaza. Ba wai lalle kwanan suka yi ba, a'a sun riga sun kulla sun kudurta. Kawai abinda ya rage lokaci ya zo su zakkar da hukunci. To da larabci kana iya faɗin haka. Allah Ta'ala ya ce wa gadau ala hardin, ya ce ƙadirin. Su riga sun wayi gari sun tsundumu a bisa niyyar ruwa, domin alhar shi ne tsananin wato niyya na aiwatar da wani abu. Wanda wani lokaci kawai ƙoƙari muke yi fa, fassara kalman kai tsaye da Hausa. Akwai inda fa ba zai fassaru ba, sai dai kawai a yi da kake. Bahaushe ya gane in yaso kuma ba Filatini ya ta kame-kame. Shi ne wa gadau ala hardin ƙadirina, wannan hal ne wato suna gwada suna da iko. Saboda haka bayan niyyan rowa ga ƙyashi ga mugunta, to idon ka ya gwada maka cewa waɗannan mutane kamar sun fito suna gwada su suna da iko abinda suke so za su aiwatar, tunda babansu yana yi su ba za su yi irin na babansu ba, sun murkushe kenan. Shine qadirina ba gadau ala hardin qadirin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu je zuwa, su ba sani ba, a riga an gama da gonan ba sani ba, don a gwada ma ɗan adam kasawansa. Saboda haka ko kai ka tara dukiya, in ka ce za ka yi gadara, sai Allah ya sullube dukiyan daga hannunka a ga yadda za ka yi. Tunda babu wanda yake haihuwansa da dukiya. Ko ka ga yaran da sun sauko hannu a dunkule, an ce alkawari suka sauko da shi, yaran yanzu ko hannunsu a ware saboda za su yi tsiya. Allah ya kyauta. Amma yaran da an ce a dunkule haka hannu yake, ba ma an ce ba ne dukan mu a dunkule aka saukar da mu da hannaye. To kaga ai babu wanda yake haihuwansa da dukiya, sai dai in ka zo duniya ka samu, ko idan kana ciki aka yi mutuwa na wanda za ka gada a jira sai an haife ka, don ba za a raba gado kana ciki ba. Ko da cikin ya ɗauki shekaru nawa ne sai an haƙura an jira, ko a ajiye rabo guda biyu idan waɗansu sun matsu, don ana samun magada. Kun san babu masu gajiyan haƙuri kamar magada. Wanda na yi experience ɗinsa, alƙalan da suke raba gado ka tambaye su, babu masu gajiyan haƙuri kamar magada. Daga nan kuma sai 'yan siyasan da suka tura mota. Ko ba ka bane malam? Saboda suna Allah Allah. To Ubangiji Ta'ala ya ce wa gadau ala hardin qadirin, suka doge ko suka wayi gari ko suka tsunduma a bisa niyyar ruwa iyakacin iyawansu, kamar har gadara suke suna ganin sun gama da wannan isu, su kuwa ba su san cewa an gama da ishinsu ba. Allah ya riga ya gama. Me ya faru? Shi ne suna zuwa. Falamma ra'auha, yayin da suka ganta, me kenan? Ashabul janna, ai abinda aka fala kenan. Ai falamma ra'aul janna, yayin da suka ga wannan gona ta su wata iri daban. Tunda Allah Ta'ala ya ce fa asfahat kasarim, ta wayi gari baka kirin kaman ba ita ba. Falamma ra'auha, lokacin da suka ganta, kalu sai suka ce inna ladallun, suka ce ƴan uwa mun bata hanya, ba mu biyo hanyar daidai ba, ba fa wannan gonan ba ce. Inna ladallun suna nufin sun bata hanya, ba gonan ba ce. Saboda duk abin da ka mallaka yana wani wuri, kai baka san me ya faru ba, da farko idan ka je kaga canji na lalacewan abin ko na barna to zuciyanka da farko ba za ta gwada maka naka bane sai daga baya bayan ka nutsu sai ka gane naka ne in yazo kuma sai ka bi hanyar da za a warware duka ce mun ba ta fa saboda haka ba mu biyo hanya daidai ba ba nan ne gonan ba to sa su je ina ne za su bar wajen ne suka zazzaga dai garke suka ce bal suka ce a'a nahanu mu dinnan mahrumun kawai an hana mu ne me ya dan su ne suka zo suka kona gonan mu da daddare saboda sun ga amfani yayi yawa yana ta zuba lalle an hana mu ne lalle gonan ce amma ya aka yi ta kone ya aka yi ta lalace haka ya aka yi babu komai babu abin da za a dauka to kenan sun gane kuskuren cewa ba bata suka yi ga hanyar ba gonan ce amma kuma an yi hasara to yaya to sai aka samu wani mai hankali me yake
qala awsafuhum alam aqul lakum
la tusabbihun qalu
qalu subhana rabbina inna kunna zalimin
na'am
fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawam
lalle sun yi hankali na'am
ya waylana inna kunna zalimin
lalle sun saduda sai me
ilana khayran minha inna ila rabbina raji'un
to kaji karshen su da suka tabbatar gonan ce suka ce wannan an hana mu ne kawai saboda haka me ya kamata ina aka samu mai hankalin cikin su ya ce ai ni dama na fala muku kun san dama aka samu matsala a abu anan ne yake samun waɗansu za su ce mu tun farko dama ba mu goyi baya ba wannan haka ne wannan natural a rayuwa haka ne inda har mutane za su hadu wani zai ce ai mu dama ba mu goyi baya ba kun fi karfin mu ne ai mu ba mu so a yi haka ba shine mai hankalin su ya ankara da su shine darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala amma kafin nan muna so mu yi amfani da wannan dama mu mika godiya da ainihin jama'atu Nasrul Islam ta jihar Bauchi waɗanda suka kawo mana ziyara karkashin National Coordinator na jama'atu Nasrul Islam Bala Ibrahim Lifidin Bauchi da kuma State Secretary na jama'atu Nasrul Islam wanda yake Engineer Dr. Ahmad Y. Jumba wanda yake Dr. Ahmad Y. Jumba shi babban yayanmu ne Mala Ahmad Y. Jumba wannan da kuke gani lokacin da muka yi secondary school a kafin madaki lokacin su ne suke manyan mujagororin MFL da Malam Y. Jumba akwai Malam Bala ina jin yana koyarwa asibiti akwai waɗansu wanda suna nan wanda da asuba za su rinka yawo a ciki suna tayar da mu sallan asuba a makarantar secondary school na kafin madaki boarding school ina iya tunawa yana daga cikin abin da suke faɗa as-salatu as-salatu as-salat haka za su rinka bin hall hall suna ambatawa mutane suna taki sallan asuba bayan nan a ja mu salla ai mana wa'azi a saita mu amma yanzu kun ga hurhurana ya fi nasa saboda me saboda tsaban rigingimu na duniya amma babban yaya ne akan wannan ina girmama shi kwarai da gaske domin saboda ba domin sun taimaka mana a makarantar secondary school ba da za mu shiga matsaloli iri daban-daban sai mu tashi yan boko zalla wanda yake babu addini saboda haka Allah ya saka muku da alheri sannan kuma a cikin tawagan akwai Mala Ibrahim Mala Abdulrahman Gani dan Amar din liman katabun malam Sani Sulaiman da malam Aliyu Garba su ma suna cikin tawagan da suka kawo mana wannan ziyara. Sannan kuma ga babban yaya mai girma makaman limamin Bauchi wanda shi ma ya sake kawo mana ziyara a wannan rana. Sannan kuma a jiya akwai iyalai na marigayi malam Mahmud Doya daga Izala Kwata. Wato nan malam Mahmud kowa ya sani yana daga cikin manyan dattawa na wannan majalisa. Shekara da shekaru idan mun zo closing yana daga cikin waɗanda suke gabatar mana da jawabai masu tsada. Kuma Allah ya kaddara su muka zo muka same su a anguwan nan, su suka kafa da'awa a anguwan nan. Har Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shekarun da zai ba su har Allah ya karbi ransa. Allah ya ji ƙayyinsa ya gafarta masa. Lallai 'ya'yansa sun dunkulu jiya sun zo yau ma sun sake zuwa. Kuma wannan zuwan da kuka yi kun ga dole mu daɗa tunawa da shi mu sanya shi a cikin addu'o'inmu. Yadda kuka ji ake masa addu'a ta fatan alheri ku yi ƙoƙari kuma ku ɗauki wannan hanya tasa. Ya kasance ku zauna da mutane lafiya, ku yi mu'amala da mutane wato yadda ya dace. Saboda ya girmama mu, ya martaba mu, ya ba mu goyon baya 100% bisa da'awar da muke a nan anguwar. Ba domin mun samu goyon baya daga ire-irensu ba, da ba mamaki yadda aka turo mu anguwar muna iya barin anguwar. Ran da muka samu iko kuma mu tada anguwan gaba daya. To amma sai ba yi haka ba. Saboda haka muna addu'a Allah ta'ala ya ji ƙayyinsa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Duk waɗanda suka kawo mana ziyara mai girma makaman liman, dama mun sani duk ran da aka zo closing yawa kana daga cikin manyan baki da suke zuwa. Muna fata idan muka zo rufe tafsiri za ka halarci wannan wuri. Kuma za ka zo tare da saƙon babban limamin Bauchi da kuma saƙon babban mai martaba sarkin Bauchi, saƙonni guda biyu, sannan kuma da saƙon makaman liman. In ga saƙo guda uku ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka. Saboda ranar Talata insha Allahu ta'ala shine 28 ko 28 ko kuna so mu kai 29, tunda ana tsammanin azumi za a yi 30 kenan ko 28 kamar yadda muka saba tsayawa za mu tsaya. Jama'atu Nasrul Islam ta jihar Bauchi, Allah ya saka muku da alheri. Muna godiya kwarai da gaske. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.